Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma BOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da Daula Salim muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau 7 ga watan Yuni shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To, a jiya Alhamis, Amurka da Mexico sun koma teburin tattaunawa da burin cimma yarjejeniyar yadda za su shawo kan matsalar kwararar bakin hauri da suke shiga Amurka ta Mexico. Kungiyar Tarayyar Afirka ta ce ta dakatar da duk wata hulɗa da ƙasar Sudan har sai ta kafa sabuwar gwamnatin farar hula. Haka kuma za ku ji cewa yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke halartar bikin cika shekaru 75 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu, jiya Alhamis ya samu lokacin caccakar wasu abokan hamayyarsa na gida.
Rahotanni daga jihar Bauchi na nuni da cewa shekara guda bayan rasa mahalli da kadarorinsu a ambaliyar ruwa da kuma gobara, har yanzu ɗaruruwan waɗanda abin ya shafa ba su ga ko sisi ba daga gudunmuwar da masu hali baiwa suka bada ta hannun gwamnati da ya hada da kayan abinci da tsabar kuɗi.
Duk wanda aka yi masa alƙawari aka sa masa tsammani, to a gaskiya ya fi ciwo rashin samu fiye da abin da ya asara ma na farko.
Muna kuma da fashin baki kan janye lasisin kamfanin sadarwa na Da Communication wanda ta mallaki tashar talabijin ta AIT da kuma gidan rediyo mai gajeren zango Ray Power. Sai kuma shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Ummar ke gabatarwa wanda a yau zai magana akan ciwon daji na jini. Kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan mun waye gari lafiya. Ga labarin duniya mai karatu Daula Salim. A jiya Alhamis, Amurka da Mexico sun koma teburin tattaunawa da burin cimma yarjejeniyar yadda za su shawo kan matsalar kwararar bakin hauri da suke shiga Amurka ta Mexico. Shugaba Donald Trump ya faɗi jiya Alhamis daga Turai cewa har yanzu yana nan kan bakansa na laftawa ƙasar Mexico haraji kashi 5 a ranar Litinin mai zuwa.
But something pretty dramatic could happen. We've told Mexico the tariffs go on, and I mean it too. And I'm very.
Yachi, akwai wani abu mai ban mamaki da zai iya faruwa. Mun fada wa Mexico cewa harajin zai hau kansu. Kuma da gaske nake, kuma mutane da yawa ciki har da sanitoci ba su san abin da suke magana akai ba. Idan ana magana haraji. Ranar Laraba, jami'an kasar Mexico sun tare wata babbar mota dauke da bakin haure da suka fito daga tsakiyar nahiyar kudancin Amurka bayan da suka fita Mexico da zumar shiga Amurka. Jami'an Mexico na iya bakin kokarin su wajen hana bakin haure shiga Amurka domin kaucewa barazanar Trump na saka haraji kan bakin haure. Amma duk da haka, Trump na bukatar kasar Mexico ta kara tsauraran matakan hana bakin haure da suke shiga Amurka ta kasarta. Kungiyar Tarayyar Afirka ta ce ta dakatar da duk wata hulɗa da kasar Sudan har sai an kafa sabuwar gwamnatin farar hula. Majalisar Tsaro ta Kungiyar Tarayyar Afirka ta haka jiya Alhamis bayan da shugabannin masu zanga-zanga suka ki amincewa da wani ta majalisar sojoji mai mulki a Sudan ta yi musu domin samar da mafita da ga makomar siyasar kasar. Shugabannin masu zanga-zangar sun ce kiran tattaunawar da sojoji suka bi tsakanin ya ba na Allah bane ba biyo bayan mummunan harin da aka kaiwa masu zanga-zangar a birnin Khartoum, harin da shaidu gani da ido suka zargi rundunar tsaro da aka fi sani da Rapid Support Force. Likitoci da ke kawance da masu zanga-zangar sun ce yawan adadin mutane da suka mutu ya haura zuwa 108. Ya zuwa ranar Laraba, ma'aikatar lafiya ta Sudan ta faɗi a wata sanarwa cewa yawan wanda suka mutu bai haura 46 ba. A Majalisar Dinkin Duniya, jakadan Afirka ta Kudu, Jerry Machila, ya faɗa wa manema labarai cewa Afirka ta Kudu ta bi sahun hukumomin kungiyar AU ta soke duk wata hudda da Sudan. Ya kara da cewa Afirka ta Kudu tana kira ga dukkan bangarori da su koma kan teburin sulhu su kuma amince da mika mulki ga farar hula cikin gaggawa. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke halartar bikin cika shekaru 75 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da ake kira D-Day, jiya Alhamis ya samu lokacin caccakar wasu abokan hamayyarsa mai bincike na musamman Robert Mueller da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi kan rawar da suka taka a binciken ƙasar da aka yi a kansa. A wata hira da tashar talabijin din Fox News ta yi da shi, ya ce Mueller ya kunyata kansa ne bayan fitowa da yayi jawabi na farko kan binciken da ya kwashe watanni 22 yana yi dan gano ko kasar Russia ta yi shishige a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 da kuma ko Trump a matsayinsa na shugaban kasa yayi katsalandan a binciken da aka yi a kansa. Mueller dai ya ce wata dadaddiyar dokar ma'aikatar shari'ar Amurka ta haramta masa tuhumar shugaban kasa mai ci. Ya ci gaba da cewa tuhumar shugaban kasa ba zabi bane a gare mu. Ko da haka a cewar Mueller, idan muna da tabbacin cewa shugaban bai aikata wani laifi ba, to da za mu fito mu fada. Ya kuma ki wanke Trump din daga zargin kasar London. Maimakon haka Mueller ya ce ba za su yanke shawarar kan tuhume shi da laifi ba ko a'a. Attorney General na Amurka da mataimakinsa Rod Rosenstein sun yanke shawarar ba za su tuhumi Trump ba. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake sukar kamfanin sadarwa na ƙasar China a fadin duniya, kamfanin Huawei ya sake shigar da kansa a makon da ya gabata lokacin da ya rattaba hannu kan wata yarjejeniya da kungiyar tarayyar Afirka domin haɗin gwiwa kan samar da fasahohin zamani a nahiyar Afirka. Thomas Casey da ke zama mataimakin shugaban kungiyar tarayyar Turai da Philip Wang, mataimakin shugaban kamfanin Huawei a arewacin nahiyar Afirka, sun amince da yarjejeniyar yin aiki tare da headquarter AU a birnin Addis Ababa makon da ya gabata. Yarjejeniyar da ta nuna haɗin kai ga kamfanonin Huawei lokacin da yake fuskantar matsala a tarihin kamfanin. Kamfanin Huawei da ya fara shiga nahiyar Afirka ne a ƙarshen shekarar 1990 lokacin da ya taimaka aka samar da wayar salula a ƙasashen Afirka.
Kuka saurara. So madan labarin bude taskar rahotannin namu a Najeriya da rahoton batun janye lasisin watsa shirye-shirye na kamfanin Da Communication bisa zargin keta ka'idar aiki. Abinda shugaban kamfanin ya ce bita da kullin siyasa ne. Da yake tsokaci kan batun David Dimas, wani marubuci da ke da zama a nan Amurka, ya ce daukar wannan matakin koma baya ne a kasar da kungiyar ƴan jarida na gari na kowa, wato Reporters Without Borders, ta ce Najeriya tana matsayin na 119 daga cikin 180 a batun gallazawa ƴan jarida. Ga abinda yake cewa.
Ni a nawa ra'ayi ne gani na kwace ma wannan kafar yada labarai o labaru lasisi bai yi ba, domin mulkin demokradiyya abu ne wanda daya daga cikin yankin demokradiyya shine yan kasa na samu dama su faɗi albarkacin bakinsu. Kamar yadda kin faɗa, an ce ana ce sun karya doka. To shi kam tambayan shine gwamnati tana da tabbacin cewa abinda an ce ta aikata din bai faru ba? Na sha zuwa Najeriya, na san me ke faruwa. To bai yi ba.
To akwai waɗanda suke danganta rufe waɗannan kafofin sadarwa da siyasa, suna cewa waɗannan su ne galibi ake jin muryar hamayya a tashoshinsu.
To da gaskiya ne, idan gwamnati za ta kwace lasisin kafar yada labaru na wannan mutane, wannan yana nufi cewa wai an tauyewa yan kasa yanci kenan. Saboda sanan ne kadai wasu talakawa ke samun damar jin labarun ababin da yake faruwa a kasa da kuma sauran kasashen duniya a gaba daya. To bai yi ba da gaskiya. misalin nan kasar Amurka. Akwai kafafen yada labaru masu marama gwamnati baya da kuma masu sukanta. Barin taba ji cewa wai ai an rufe daya kuma an dakatar da daya daga cikin su domin abin da suke yi babu. Wannan shine ke nuna cewa ba ta danne ma talakawa yancin su. Don ta wannan wuri ne suka samu su fadi albarkacin bakin su. Haka demokradiya ya kamata ya zama. Ba zai yiwu a ce wai ai ana demokradiya kowa na yabon gwamnati ba. Ba zai yiwu ba. Wani abu kuma da zan ce bai yiwu ba a cikin wannan abu shine idan an dakatar da wannan kafar yada labaru ai abu ne wanda mutane za su rasa aikin su za su koma kuma ga yunwa ga wahala bai yiwu ba.
To kadara a ce waɗannan kafofin sadarwar sun saba ka'ida kamar yadda gwamnati take ikirari. Yaya kake gani za a iya shawo kan wannan lamarin har zai zama da haske musamman ga waɗanda suke ganin an yi ne sabili da kuntatama waɗanda suke hamayya?
To ya kamata gwamnati su duba da kuma amsa tambaya shine ababen da wannan kafar yada labaru ke cewa gwamnati na yi bai faru ba. Su nuna ma talakawa, su nuna ma yan kasa cewa da abinda sun yi, ga laifin da sun karya, ga inda sun taka karaya karye sun sa mutane na yin abinda yana kawo damuwa a kasa. A cikin kasar Najeriya ko a cikin demokradiyya gwamnati ta fita ta nuna wa talakawa cewa ga abin da suke yi da bai dace ba. In ba haka ba, in babu wani abin da Bature ke kira evidence, in babu wani abin da zai sa a dakatar da su.
To akwai kuma masu cewan waɗanda ake ba su mukaman shugabancin waɗannan cibiyoyi da ya kamata su kasance cibiyoyi masu zaman kansu mutane ne da suke da ra'ayin siyasar gwamnatin da ta zabe su. To kana ganin idan hakan ne za su iya yi ma waɗanda suke ake gani kamar suna bangaren hamayya adalci?
To a gaskiya da wuya, don kowa na neman matsayi, kowa na neman ya farantawa shugabansa zuciya. A gaskiya ba za su yi adalci ba, shi yasa muna magana, muna kira, muna kuma kuka, muna roƙon shi Baba Buhari ya tashi ya nuna kuma mutane cewa wai mu talakawan da muka zabe shi din muna neman imani, muna neman gaskiya, muna neman adalci. To ya fita a fili yanzu ba gwamnati ba ta iya ta nuna cewa wai ga abin ga laifin da wannan mutane sun karya ba, amma gashi an dakatar da su. So adalci shine a gayawa shi wanda yana rike da wannan cibiyan da yayi wannan dakatarwa ko ya tashi da wannan ra'ayi a gaya mishi gaskiya a ce bai yi ba.
Yan jarida kuma sai batun tallafawa talakawa a jihar Bauchi inda kimanin shekara guda cif-cif da aka sami iftila'in ruwa da gobara a garuruwan Bauchi da kuma Azare da suka yi sanadiyar rasa rayukan mutane uku da kuma raunata wasu da dama. To sai dai har yau galibin mutanen da iftila'in nan ya shafa ba su ga ko sisin kwabo ba, kamar yadda za ku ji wannan rahoton da wakilinmu Abdul Wahab Muhammad ya hada mana.
Gudunmuwar da aka bayar domin baiwa jama'ar da iftila'in ta shafa sun hada da trilolin kayan abinci da kuma miliyoyin naira da gwamnatin jihar Gombe ta bayar da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya bada cek din kudi naira miliyan 10 da kuma kudi tsaba naira miliyan 50 wanda hukumar albarkatun man fetur NNPC ta bayar. Tsohon gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo shine ya kawo gudumar tallafin kayan abinci da suka hada da trailer guda na shinkafa da kuma trailer guda na masara da kuma cek na kudi naira miliyan 10. Wasu da iftila'in ta shafa sun ce ko da kwano guda na hatsi ba a basu ba balle kuma kudi.
Mu za mai gari a gwan ajiya gongo ban samu taimako ko ni su dai ban samu ba ban ga tallafi ba ban ga wani kudi muna ce gwamnati ce jiye mu sai maka mana ga mun an ajiye.
Assalamu alaikum din ki hakika kan gaskiya ni kar gudin ki da a gidan mutane kuma ya tashi a gudu ya ruje ya ci Allah ba yara mu kuma ba mu da shi ba mu a gaskiya a mace ba ana ba da tallafi mu ba ku ji ba ban gani ba ni ban gani an kawo mana ba.
A dangane da hakan ne na tuntubi shugaban kwamitin raba kayan Farfesa Garba Aliyu Babaji ya ce kaya an ba da su ta hannun masu unguwanni domin rabawa.
Gundumomi ne mu suka raba musu su ne suka raba wanda suke kasa da sanakata da su kuma suka raba wa individuals wanda abin ya affect. Akwai kayan abinci, shinkafa, masara, wake, da su tambobi da nijin da haɗi na nijin kwakwai su kayan shayi masu madara da sauransu. Ana akwai kayan sawa irin kayan yara, kayan mata, su gidan sauro, su matras, su barguna da irin wayan su aka yi rabuwa. Akwai gudunmawa wanda Gombe State ta bada, wanda Atiku Abubakar ya bada, da wane ne suka bada.
Hukumar NNPC?
Yawwa na kuɗi. Suna na ajiye a wani account.
Tsohon kwamishinan harkokin addini Alhaji Ado Sarkin Aska ya ce akwai cek ɗin kuɗi wanda tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da kuma tsohon gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo suka bayar, wanda akwai aya tambaya a kansu.
Kuɗi ɗin ba rawa ba, ai na san wannan ka ainihin blogin ma, saboda akwai abubuwan da na sani nake gaya musu su sani ba.
To kuɗin nan an samu daga hukumar NNPC da gwamnoni haka?
An samu da gwamnan Gombe, an samu da gwamnan Dagatiu. To na Atiku da gwamnan Gombe ne bai yi tsammanin zai iya kiliyarin ba. Ina nan aka kawo cikin Atiku daga fada, Dan Kwambo da mu an karɓe shi aka kai shi har Azare ya dawo nan. Sannan shi ma Atiku lokacin da ya zo ni ba na, amma Atikun ma akwai abokai wanda aka kawo su karɓe shi kai Azare. NNPC yana nan a cikin separate account wanda ba mai taɓa shi. NNPC ya kai 50 miliyan.
Naira miliyan 50. Amma an ji cewar mai sharha kan al'amuran yau da kullum Comrade Abdullahi Koli ya ce akwai ciwo idan aka sawa mutum tsammani kuma ba a cika masa alkawari ba.
Kila inan ya faru a jihar Bauchi, ya faru a cikin garin Bauchi, ya faru a garin Azare don gobara aka yi musu, kuma duk wanda aka yi masa alkawari aka sa masa tsammani, to a gaskiya ya fi ciwo rashin samu fiye da abin da ya asara ma na farko. Sannan kuma waɗanda suka ba da gudunmawa su ma ya kamata a ce sun ji cewa an yi amfani da gudunmawar kamar yadda ta kamata, saboda haka an sa mutane a cikin wani hali wanda wasu ba su da mahalli. Mutanen Azare ma wanda suka yi gobara kuma ba su da ma daman da za su buɗe shagon bare ma su maida koda ɗaya bisa abin da suka yi asara. Wannan akwai tausayi a ciki.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki, babu mai fushi da ke. Masu sauraro, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na Lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan ciwon daji na jini, wato acute leukemia a Turance. Acute leukemia ko kuma ciwon daji na jini a Hausance wata cuta ce da ke aukuwa sakamakon taruwar jijiyoyi marasa kwari a cikin bargon dan Adam. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barkanmu da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, za su so su ji ƙarin bayani akan ciwon daji na jini, wato acute leukemia a Turance.
Acute leukemia wani gungu ne na wasu cututtuka na sankarar jini, wato kansar jini. Abinda yasa ake kiransa acute saboda a likitance an samu bambancin akwai acute, akwai chronic, akwai wasu abubuwa kada yanda masu saurare da su. Amma dai su acute leukemia suna da ɗan dama, kuma cuta ce da take da illa matuƙa, yadda aka san kowace kansa kuma tana kisa matuƙa, kuma tana yaɗuwa, akwai ta da yawa a cikin al'umma, ba wai ana ɗaukar ta ba fasai, amma dai akwai ta da ciki a cikin jama'a da yawa.
Me ke haddasa wannan cutar?
Kamar sauran sankara, mafi yawanci ba a san dalilin ta ba, amma dai akwai waɗanda aka ga cewa sun fi kamuwa da ita. Misali, wanda suke da cuta Down syndrome da muka yi magana a baya, an gane cewa sukan samu leukemia nan fiye da sauran al'umma. Sannan akwai wasu cututtuka da ake tunanin cewa wala Allah suna da alaka da leukemia din. Akwai irin radiation kamar irin wajen Hiroshima a Japan da aka yakin duniya aka jefa musu bomb din nan na atomic, an samu karuwar leukemia sosai a wuraren. Kuma wanda suke mu'amali da shi wannan radiation akan samu leukemia nan da yawa cikin su. Amma mafi yawanci ba a san dalilin takamaimai ne ke kawo wannan leukemia ba.
Da wasu alamomi ake gane cewa mutum na fama da cutar daji na jini.
Musamman a yara, kamar yadda kika ga zazzabin cizon sauron nan haka, dan zazzabi, ciwon jiki, kasala da sauransu. Sai kasance kasusuwa musamman dogayen kasusuwa kamar na kafa da hannu, sai kaga mutum yana magana cewar ciwo ya masa. Idan aka je asibiti ana daukar jini aka gwada sai aga alamun ita wannan leukemia din.
Kamar tsawon wani lokaci take dauka kafin ta bayyana bayan ta shiga jikin dan adam?
To ba wai kwayar cuta bace, wani bangare ne na kwayar jikin mutum. Sai ya fara girma yana hayayyafa fiye da yadda ya kamata. Saboda haka da wahala a ce ga ran da abin ya fara. Dan yawanci ba a ganewa sai alamun ciwon sun fara bayyana, ko karancin jini, ko ciwon gabobin nan wani lokaci, ko zubar da jini ko ta hanci ko ta baki musamman wajen dasashi, ko kuma kasala da zazzabi haka, ko a jini ta fata haka, kuraje masu kama kuraje amma jini ne a karkashin fatar. Waɗannan su ne alamun da ke fara gani, wanda idan an je asibiti da an dau jini an gwada sai a ga alamu. Ko likita idan ya duba mutum sai ya ji ko saifa, wata daga cikin misali saifa da hanta sun kumbura, sannan ga kuma alamar wasu alamomi da ya kamata shi likitan ya duba za a gani sai a tunanin su wannan leukemia. In an gwada jini kuma sai a ga alamu a cikin jinin.
To likita, musamman ma da kai bayanin wani lokaci za a ga kuraje amma jini ne a karkashin fata, akwai wani abu da ake yi wai shi burin jini sai jikin mutum yayi burda haka yayi ja, shi menene?
To burin jini bashi da alaka da wannan. Masu burin jini wani abu ne da jikin su baya so, wanda da kuma jikin su ya hadu da shi za su yi wannan, kuma shi da ya zo yanzu cikin yan awoyi yana iya bacewa, bashi da alaka da leukemia din.
Su suka fi barazanar kama itaji na jini
yawanci yara, musamman daga shekara sama da daya kamar shekara biyu zuwa abin da ya shekara goma, amma akan iya samun ta har a manya, amma da waɗannan biyu zuwa goma sun fi yawan wannan leukemia din.
Likita, shin cutar tana da rigakafi?
Gaskiya babu rigakafin ta, saboda ba kamar kwayoyin cuta bane misali da aka tabbatar. Akwai waɗansu daga cikin ciwon sankara wanda misali aka gano cewa suna da alaka da wasu kwayoyin cutar virus, akan yi irin wannan allurar rigakafin, amma leukemia sunan ba su daga cikin waɗanda ake yi wa wannan.
A bayananka a farko kai bayanin cewa cuta ce mai matukar hatsari, kamar wasu irin illoli take iya haifarwa mutum?
Na ɗaya dai tana kisa, kwayoyin cutar nan suna iya zuwa kowane bangare na jiki, suna iya lalata kowane bangare na jiki, suna iya shiga kwakwalwa misali, ya danganta ga wace iri ce, sannan kuma suna kashe kwayoyin jini. Akwai kwayoyin jini da ake cewa platelets, wanda suke taimakawa idan mutum ya rauni jini ya daina zuba. Akan samu wani lokaci su zama sun yi kasa yadda mutum zai iya zubar da jini ya dai kasance jinin ya ke tsayawa. Jinin nan kuma zai iya zuba ko ina ne, ko a ciki ko cikin kwakwalwa, wanda zai iya zama sanadiyar ajali.
Ana warkewa daga cutar bayan mutum ya sha fama da ita?
To akwai magunguna, ya danganta ga wace iri ce. Misali akwai wanda ake cewa acute lymphoblastic leukemia, misali akwai wadanda ake yin canjin bargo a asibiti ne, manya-manyan asibitoci da suke irin wannan aiki. Za a ba mutum magani sai an tabbatar cewa duk kwayar shi wannan jini wanda take da cuta ta mutu, sai kuma a kashe bargo, sai kuma a samu wani bargo sai a sa wa mutum, wato abinda ake cewa bone marrow transplant. To irin waɗannan idan aka yi musu za a ce sun warke daga cuta, amma idan ba haka ba, matukar bargo yana sana'antu waɗannan kwayoyin jini, kuma suna da kwayar cutar, to kinga kenan ba za a ce an samu waraka ba, sai dai a ce an samu a likitance abinda ake cewa remission. In an ba da magani su koma yadda jinin ba za su zama kasa da kashi 5 cikin 100 na kwayoyin jinin nan. Akan sa mutane kan magani, sannan kuma akan bayan sun sha maganin daga lokaci zuwa lokaci ana duba su. Amma waɗanda ake iya yi wa bone marrow din, to su in an yi musu wannan ana iya cewa sun samu waraka.
Yaya ake jinyar mai fama da cutar?
To jinya ce mai wahala gaske. ake kuma wadda ake kashe kuɗi matuƙa gaskiya saboda yanayin kamar misali jinin da na bayanin cewa idan ƙwayoyin jinin nan suka kai ƙasa za a yi ta ƙarin jini za a bada magunguna wanda suna da tsada su ma sannan kamar ƙwayoyin jinin da suke kawo jini ya daina zuba din nan platelet za ki ga suna da tsada gaske to jini suna da wahala to saboda yanayin cutar ta shafi ƙwayoyin jini da sauransu garkuwar jikin mutum tana yin ƙasa yadda ɗan ƙananan cututtuka da bai kamata su tada hankali ba suna iya kawo matsala sosai misali idan aka samu mai leukemia din nan ya samu ƙanda ko ya samu chicken pox da sauransu dandanan za su iya kamuwa da wannan cuta kuma za ta iya ajalin su saboda haka garkuwar jikin su tana yin ƙasa matuka saboda haka illolin da yawa
yaya za a kwatanta yawan mutanen da ke kamuwa da cutar a Najeriya
ko da yake muna da matsala ta samun alƙaluma saboda mutane da dama su kan iya fama da rashin lafiya su ma mutu da ita ba a san da ita ba ko saboda ba sa zuwa asibiti ko kuma asibitocin da suke zuwa din ma ba su da ƙarfin da za su iya bincika waɗannan cututtuka saboda haka akan samu wannan matsalolin amma dai kusan duk wani babban asibiti idan ka je da zaka duba a register su zaka ga cewa ana samun irin waɗannan matsaloli
to likita wace shawara zaka ba masu sauraron mu domin su kare kansu daga kamuwa da cututtuka
to shawara farko shine idan mutum ya ga yana da ɗan zazzabi da ciwon kai da sauransu ba wai duk kowane zazzabi ne ba yake kasancewa zazzabin cizon sauro ko kuma typhoid kamar yadda ya kusan zama mana al'ada saboda haka idan mutum yana da rashin lafiya da buƙatar je musamman in an yi maganin da ake ganin kamar ya cancanta a yi aka ga ba a samu nasara ba to da buƙatar a je asibitin da ya dan fi wannan saboda a duba a tabbatar ba wata matsala ce babba ba in kuma matsala ce babba akalla ai maganin ta kafin ta azzara
masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako amma da likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
Faga da Hawwa da kuma likita mu kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Ajiya Alhamis, Amurka da Mexico sun koma teburin tattaunawa da burin cimma yarjejeniyar yadda za su shawo kan matsalar kwararan bakin haure da suke shiga Amurka ta Mexico. Shugaba Donald Trump ya faɗi jiya Alhamis daga Turai cewa har yanzu yana nan kan bakansa da laftawa ƙasar Mexico haraji kashi biyar a ranar Litinin mai zuwa. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta ce ta dakatar da duk wata hulɗa da ƙasar Sudan har sai an kafa sabuwar gwamnatin farar hula. Majalisar Tsaro ta Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta sanar da haka ne a jiya Alhamis bayan da shugabannin masu zanga-zanga suka ki amincewa da wani tayi da Majalisar Sojoji mai mulki a Sudan ta yi musu domin samar da mafita ga makomar siyasar ƙasar. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke halartar bikin cika shekaru 75 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da ake kira da D-Day, jiya Alhamis ya samu lokacin caccakar wasu abokan hamayyarsa. Mai bincike na musamman Robert Mueller da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi kan rawar da suka taka a bincikensa da aka yi.
Kuma masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi zamu sake shigowa da shirinmu na hanki lokacin da Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi shirin da ke tattaunawa da matan da suka fice a fannoni daban-daban na rayuwa. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Daula Salim da ta karanto labarai da kuma Malam Sidi da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
Afrique, le monde